نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامش كفركم بابي نأكن لتاف بلوغ المرام باب شروط الصلاة إن شاء الله تعالى daga kan hadisi na 220 darasin da yake karantar da mu libasul mar'ati fi salati kayan da ya kamata mace ta sa a cikin sallah an ali bin talqin as-suhaimi radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga ali bin talqin as-suhaimi yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imamu tirmizi yake cewa sami'tu muhammadan ya'ni al-imam al-bukhari yaqul la a'rifu li ali ibn talq an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghayra hadha al-hadith al-imamu tirmizi yace yaji al-imam al-bukhari yana fadin cewa babu wani hadisin da ali ibn talq ya ruwaito daga annabi sallallahu alayhi wa sallam in banda wannan hadisi wannan sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ali bin talq yana cikin sahabbai wadanda ba su riwayato hadisai masu yawa ba al-imam al-bukhari yace wannan shine kadai hadisin da ya san cewa ali bin talq ya riwayato shi daga manzon allah ali bin talq yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace idza fasa ahadukum idan dayan ku yayi hutu kalmata al-fusa'u bi dhammi wal hamzati wal maddi al-fusa'u da larabci wa huwa rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma hutu da mutun yakan yi hutun da bashi da ƙara wannan hutu da larabci ana kiran shi al-fusa'u Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan dayan ku ya fitar da iska yayi hutu fi salati alhali yana cikin sallah falyansarif sai ya juya kalma ta falyansarif ma'anan ta falyataqallab idan mutun yana cikin sallah yayi hutu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya bar sallah waliyatawadda lalle ya sake alwala وَلْيُعِدِ صَلَاتَكُمْ لَلَّهِ يَسَاكِ وَنْدَنْ صَلَّةِ kaga ya nuna cewa sallar ta bace don haka za a sake ta ne daga farko rawahul khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito shi wa sahahahu ibnu hibban al-imamu ibnu hibban ya inganta hadisin hadisin yana sunan abi daud fi kitabi taharati babu man yuhdisu fi salati hadisi na 205 yana sunanun nasa'i fi 'isharatin nisa hadisi na 137 da kuma sunanun tirmizi yana kitabu rida babu ma ja'a fi karahiyati ityanin nisa'i fi adbarihinna حديثي ندبو دا دليل دا ستن دا شدا رواية الإمام الترمذي يتي عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ونبلا ربياته غا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله ونبلا ربي متمن قوي يزو غا منزون الله ينا دا تنبايا إنجي علي بن طلق wannan ita ce riwaya ta al-Imam Tirmidhi. Balaraban yace ya Rasulullah ar-rajul minna yakunu fil falati, mutun daga cikin mu yakan kasance a daji, yana daji. Fatakunu minhu ruwaiha, ya kasance ya samu karni, iska mai karni, yana nufin yayi hutu, gashi kuma yana daji. Hamada rairayi, wa yakunu fil ma'i qilla, ya kasance akwai karancin ruwa, yaya zai yi sallah? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce masa, idza fasa ahadukum, idan ɗayan ku yayi hutu, da can yana da alwala, to wannan alwala ta baci, falyatawadda, sai ya sake alwala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara musu da wani ilimi, yace musu wala ta'atun nisaa fi a'jazihinna, kada ku yi jima'i da mata ta duburansu, fa inna Allah la yastahi min al-haqqi, saboda Allah bai kunyan fadan gaskiya. Balaraban yayi tambaya game da mutumin da alwalarsa ta warware a dalilin hutu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amsa, kuma ya ƙara mar da wani ilimi, kada ku tara da iyalanku ta duburansu. Abin kunya ne a fada, amma kuma fa inna Allah la yastahi min al-haqqi, Allah baya jin kunyan fadan gaskiya. Al-Imam Tirmidhi yace wa fil babi an Umar wa Khuzaima bin Thabit wa ibn Abbas wa Abi Huraira, game da wannan hukunci hadisin bai tsaya kan Ali bin Talqin ba, an samu hadisin daga sayyiduna Umar, Khuzaimatu bin Thabit, Abdullah bin Abbas da kuma Abu Huraira, wato sahabbai da suka ruwaito hadisin suna da yawa. Wanda yayi hutu to alwalarsa ta warware. Kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito wannan hadisin da Ibn Hibban, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya fada, yana sahihu Ibn Hibban, hadisi na 2237. Wannan hadisi da muka karanta hadisi ne da'ifun, yana da rauni, don yana da'ifu sunan Abi Dawud hadisi na 205, da'ifu sunan Ibn Majah hadisi na 252, yana da'ifu Jami'i Saghir hadisi na 5426. Amma ƙarin da ya taho a riwaya ta al-Imam Tirmidhi, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wala ta'atun nisaa fi a'jazihinna, fa inna Allah la yastahi min al-haqqi, kada ku tara da mata ta duburansu, saboda ko Allah bai kunyan fadan gaskiya. Wannan ƙari hadisin ya inganta, idan ka duba da'if sunan Abi Dawud hadisi na 205 da da'if sunan Tirmidhi hadisi na 2165 da kuma da'if al-Jami'i Saghir hadisi na 607. Littafin Aunul Ma'bud sharhin sunan Abi Dawud, littafin Al-Azimu Abadi rahimahullahu ta'ala, mujallad na farko shafin 243, yana sharhin wannan hadisi na Bulughul Maram hadisin Ali bin Talqin, yace abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine, idza ahdasa bi khuruji rihin min maslakihi al-mu'tadi, idan mutun yayi hutu, wato iska ta fito masa, iskar ta fito masa ta hanyar da aka saba. Abinda yasa yace ta hanyar da aka saba, domin idan iska ta fito ta hanyar da ba a saba ba, wannan iska ba ta warware alwala. Misali, iska takan fito daga al'auran mata, mace ga matar da ta haihu ta samu hayayyafa, ya fi aukuwa gare ta, wani lokaci idan ta tashi za ta yi sallah za ta ji iska na fita ta gabanta har ma yakan yi ƙara to asli babu iska da ke fita ta gaban namiji ko mace don haka wannan iska ta fito ta inda ba a saba sanin iska na fitowa ba don haka wannan iska da take fita ta gaban mata ba ta warware alwala yana fatawar lajina mujallar na biyar shafin 280 shi yasa mai sharhin sunan abi daud yani aunul ma'bud littafin aunul ma'bud yana cewa bi khuruji rihin min maslakihi almu'tadi iska ta fito ta hanyar da aka saba sani abinda aka saba sani shine hutu ana yin sa ne ta dubura don haka idan iska ta fito ta wato al'auran mace ta gabanta wannan iska ba ta warware alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyansari idan iska ta fito wa mutun yana sallah to ya juya ya bar sallah min salatihi falyatawadda wa liyid salata ya saki alwala yayi alwala ya saki wannan sallah malamin yace fihi dalilun ala anna alfusaa naqibun lilwudu'i wannan hadisi hujja ce da take nuna cewa hutu yana warware alwala wa annahu tabtulu bihi salatu kuma sallah tana baci idan mutun yayi hutu a cikin ta wa yalzamu i'adatu salati minhu kuma yana zama tilas a sake wannan sallah idan aka sake alwalan lal bina'u alaiha ba za a gina sallan bane misali kana sallah kayi raka'a biyu sai kai hutu zaka fita ka sake alwala idan ka dawo ba za ka dora akan wannan raka'a biyu da kai da ba zaka sake sallan nan daga farkonta to wannan hadisi yana nuna cewa idan alwala ta warware ba za a gina sallah ba za a sake ne don haka hadisin yana karantar da mu hukuncin albina'u fi salati gina sallah wannan hadisi yana nuna cewa in dai alwalar ka ta warware to idan ka sake wannan alwala ba za ka dora akan abin da da kai ba sai dai ka sake sallan daga farko to sabanin wannan hadisi kuma kishiyan wannan hadisi an samu hadisin da yake karo da wannan shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda mun karanta shi a baya a littafin Bulughul Maram hadisin da Aisha take cewa anna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man asabahu qai'un wanda amai ya same shi yana cikin sallah aw ru'afun ko yayi hako yana cikin sallah aw maziyun ko maziyi ya fito masa yana cikin sallah falyansarif ya juya ya bar sallan falyatawadda ya sake alwala thumma liyabni ala salatihi sannan ya gina akan sallar da yayi da wa huwa fi dhalika la yatakallam sharadi idan fitansa da dawowansa bai yi magana ba hadisin sunan ibn majah hadisi na 2211 yana sunan Daraqutni kitab at-tahara babun fil wudu'i min al-kharij min al-badan hadisi na 503 wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda shi ma hadisin yana da rauni al-imamu Ahmad bin Hanbal yace hadisin bai inganta ba haka nan ibn al-jawzi littafin at-tahqiq fi masail khilaf في مسائل الخلاف كتاب الطهارة مسائل نواقض الطهارة حديثي ندريبيو ده شيدا دكما لتافن سا الإلال المتناهية حديثي ندريبيو ده تسئن ده تقوص حكنا ضعيف سنن ابن ماجة حديثي ندريبيو ده همسن ده بيو دكما ضعيف الجامع الصغير حديثي ندبو بيرد دريبو ده إشيرن ده شيدا هذا حديثي عائشة الله كارمة يرداء ينا كرو ده حديثي ده مكارن تهدن حديثي علي بن طلق hadisin Ali ibn Talq yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya fita ya sake alwala din idan ya dawo zai sake wannan sallah wal yatawadda wal yu'id as-salata ya sake alwala kuma ya sake sallah amma a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi amai yana sallah ko hako ko mazi ya fito masa ya bar sallan ya sake alwala in ya dawo ya gina akan wannan sallan sharadi idan bai yi magana ba daga fitansa zuwa dawowansa kaga an samu hadisai guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna karo da juna ta wajen hukunci to anan وجه التضعيف أن رفعه غلط وصواب أنه مرسل cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka shine abinda malamai suke cewa yana da rauni amma idan an tsaida hadisin ga Aisha to hadisin ana cewa yana iya inganta wato fahimtar ta ce ba wai maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane wannan bayanin yana cikin aunul ma'bud litafin al-azim abadi rahimahullahu ta'ala sharhin sudan abi dawud مجلد نفر كل شاف من دريبي دا أربعين دا أخو الإمام أحمد بن حنبل الإمام البيهكي سنة شواء المرسل الصواب فمن يحتج بالمرسل دون حكا حديثا نمو دا بيو دا حديث نموك كارنتان بلوغ المرام حديث علي بن طالكين دا كما حديث عائشة واند شيما يا قباتا يانا تكين بلوغ المرام من كارنتاش حديثين دسكي كارو دا جونا تساشن حكونشي kuma dukkansu ba su inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin Aisha malaman hadisi da yawa suna cewa hadisi ne mursal kenan hadisi ne mauquf yana iya tsayuwa ga Aisha to akwai malaman da suke kafa hujja da hadisi mursal hadisi al-mursal yana iya tabbata hujja ta wajen ginin shari'a waɗanda suke amfani da hadisi mursal wajen gina shari'a suna amfani da hadisin Aisha innal muhdisa mutumin da ya samu hadasi yana sallah alwalasta tawarware ya khruju min as-salati ya fita daga sallah wa yu'idu al-wudu'a ya sake alwala wa yabni 'alaiha in ya dawo sai ya dora akan inda ya tsaya wala tafsudu salatuhu sallasa bata baci ba bi sharti Allah ya fa'ala mufsidan sharadi shine daga fitansa zuwa dawowarsa bai aikata wani abin da zai bata mar sallah ba misali bai yi magana ba to anan sai dora akan abin da yayi da wannan ita ce mashabar al-Imam Malik bin Anas aw al-Imam Abu Hanifa da wata fahimta ta al-Imam Shafi'i amma idan ka dawo ta sashin hadisi hadisin Ali bin Talqin yafi inganci hadisin Ali bin Talqin wanda yake cikin bulughul maram banda muka karanta yanzu yafi inganci duk da cewa dukkan su suna da rauni idan za a yi la'akari da raunin kowanne hadisin Ali bin Talqin yafi karfi saboda shi hadisin Ali bin Talqin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya inganta shi al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin yana da kyau sauran malaman hadisai ne suka nuna cewa hadisin yana da rauni amma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda akan cewa idan mutum alwalarsa ta warware ya fita ya sake alwala in ya dawo ya gina akan abin da ya aikata a da hadisin lam yaqul ahadun bi sihhatihi babu wani malamin hadisi a tarihi wanda ya ce ya inganta don haka hadisin Aisha gaba ɗaya babu malamin da ya inganta shi amma hadisin Ali bin Talqin hadisi ne wanda an samu malaman da suka ce yana da kyau ya inganta kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa ابن خزيمة ابن هبان يا إنجد حديث يجي صححه ابن هبان هكذا الإمام أحمد الإمام الترمذي شما يجي حديث ينا ركو ما ده ما في يوم ما دام حديث سنت حديثا بيو قبادة بس إنجد تبع ده هكا يا يزام ويكلن إن كلورا ابن ديسا ابن حجر الأسقلاني كاو حديث علي بن طلقين أنم babin da muke ciki a yanzu babi ne wanda Ibn Hajar ya masa suna shurutus salati sharuddan sallah sharuddan sallah abinda dole a samu a sallah in babu su sallar ba ta inganta ba abubuwa kamar guda tara ne ya kawo na farko shine ka tabbata da tsarki har zuwa ƙarshen sallah idan alwalarka ta warware kai hutu in ka fita ka dawo bayan ka sake alwala ba za ka gina ba za ka sake sallan nan daga farko ne shi yasa ya kawo hadisin Ali bin Talqin saboda ya nuna maka hadisin Ali bin Talqin ya fi karfi akan hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda bai kawo hadisin Aisha anan ba ya kawo hadisin Ali bin Talqin yana nuna maka hadisin Ali bin Talqin shi ne ya kamata ka yi aiki da shi saboda an samu malamai da yawa waɗanda suka ce yana da kyau ya inganta kamar al-Imam Ahmad kamar al-Imam Ibn Hibban al-Imam Tirmidhi kuma wannan babu shakka shine abin da yafi inganci idan taqabbal wubu'u fi salati bi rihin aw ghairihi, idan alwalan mutun tawarware yana cikin sallah yayi hutu ko maziyi ya fito masa, domin idan maziyi ya fito mutun yana sallah, sallah ta baci. Kharaja al-musalli, mutumin nan da yake sallah zai fita, fatawadda'a, yayi alwala, thumma ada, sannan ya dawo. Idan ya dawo, hadisin Ali bin Talqi yana karantar da mu, fasta'nafa salata min awwaliha, zai sake sallan nan daga farkon ta ne. Hadha huwa rajihu min qawlayil ulama, wannan ita ce fahimta mafi rinjaye daga cikin sabani da aka samu na malaman sunna. Mazhabar al-Imam Malik bin Anas, mazhabar al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad bin Hanbal, khilafan lil Imam Abi Hanifa. Mazhabar al-Imam Abu Hanifa ita ce ta rinjayar da cewa mutum zai gina sallah ba zai sake daga farko ba. Anan tunda mun ce hadisan gaba ɗayan su basu inganta ba, to meye hujja? Hujjar ita ce kiyasi. Hujjar ba a yi aiki da hadisan nan gaba ɗayan su ba, tunda dukkan su basu inganta ba. Hadisin Ali bin Talqin, mafi yawan malaman hadisi sun ce bai inganta ba. Hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, mafi yawan malaman hadisi, duka malaman hadisi sun ce hadisin Aisha bai inganta ba. To wacce hujja aka yi amfani da ita wajen cewa idan alwalarka ta warware ka fita ka sake, in ka dawo ba za ka gina ba za ka sake sallah ne? Ba a gina wannan hukunci akan hadisi ɗaya daga cikin hadisan nan ba, an gina hukuncin ne alal qiyasi. Alal qiyasi, domin li'anna al-hadasa yubtilu tahara. Ai, riga an sani ittifaqan, duk mutumin da yayi hutu alwalarsa ta warware, wannan babu sabani akai. To idan ku alwala ta warware, fa kadhalika yubtilu salata, sallah ma ta warware kenan. Idan ku sallah ta warware ta baci, yaushe za a zo a gina akan batacciya sai dai a sake daga farko? Wannan shine kiyasi. Duk da cewa malamai da yawa suna amfani da hadisin Ali bin Talqin kamar yadda muka faɗa, wanda ya zo cikin bulughul maram, amma mazhabata al-Imam Abu Hanifa su suna aiki kai tsaye da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, cewa idan mutum alwalarsa ta warware, in ya dawo bayan ya sake wata alwalan, zai gina ne ba zai sake daga farko ba. Wato sun yi aiki da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, duk da cewa hadisin bai inganta ba. In ka duba littafin al-Imam an-Nawawi kitabul majmu, yana kitabu salati babu ma yufsidu salata wa yukrahu fiha da ahdatha al-musalli fi salatihi, mujallad na hudu shafi na shida. Al-Imam an-Nawawi yace la yajuzul bina'u, ba daidai bane mutumin da alwalansa ta warware ya fita daga masallaci ya sake alwala ya dawo ya dora akan abin da da yayi, ba daidai bane. Bal yajibul isti'naf, wajibi ne ya sake sallan daga farkonta. Wannan ita ce mazhabar al-Miswar bin Makhrama, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce mazhabar al-Imam Malik wa akharun, da wasu malamai. Duk da cewa mazhabar malikiya tana cewa idan alwalar ba baci ta yi ba, kamar misali habo baya baci alwala, mutum yana sallah habo ya same shi, ya fita ya sake alwala saboda habon ya tsaya, da habon ya tsaya in ya dawo sai ya gina sallah. Wannan mazhabar malikiya, kuma wannan ita ce mazhaba mafi inganci, domin alwalar ba ta warware ba. Amma sharadi, idan bai rabu da alqibla ba, saboda fuskantar alqibla shi ma sharadi ne, wanda yana cikin abin da Ibn Hajar ya kawo a cikin wannan babi na shurutu salat, sharuddan sallah. Fuskantar alqibla sharadi ne ga mai sallah. Da zaran mutum ya bar alqibla kafin ya gama sallah, da gangan sallah ta baci. Don haka sharadi ne fitansa da dawowansa bai bar alqibla ba. To ya za a yi a fita kenan? Sai dai idan wajen alwalan za a bi ta kofar liman misali, da dabarbaru a je fita a dawo, kuma ba juya ma alqibla baya ba. Amma al-Imam Abu Hanifa, Ibn Abi Layla, al-Imam al-Auza'i suna cewa yabni ala salati, sun yi aiki da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Babu shakka wannan sabani ne tun daga kan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tun daga kan sahabban manzon Allah aka samu wannan sabani, ba wai daga farko malaman farko aka samu sabani ba, tun daga kan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum alwalarsa ta warware in ya fita ya sake in ya dawo ginawa zai yi koko zai sake ta daga farko sayyidina umar bin al-khattab sayyidina ali abdullah bin umar radiyallahu anhum ta'ala anhum ga salman al-farisi ibn abbas سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن العطاء بن أبي رباح الإمام طاووس أبو إدريس الخولاني سليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنه ودنن دق صحابي زوا قتابئي أنسى مصابان فهمت أتكانوس قمدا هكونشن دكي كم متمن دا يبر مسلا جسب دا الولا ستاور ولي فقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين إن كذوب كتاب المجموع لتافع الإمام النووي شرحي ديوى لتافع المحذب ينا يكاو هجر كوان الساشي كوان الطنقري ودوات النسكي تشيوى إذن كجي كساكي ألولا إن كداو جنا وذاكي دكما ودن نسكي تشيوى إن كساكي ألولا كداو ذاك ساكي سلن دكفر قنتني فشين الإمام النووي يتي وصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة صحابة من ظن الله سنسى مصاباني قمدونا مسألة سو كنسو سنسى مصاباني فهمتا فيصار إلى الكياس دون هكا يسار حديث دا أكد وقال دشيكم دو حديثا بسباسو دا إنغانشي سيأكا كوما غا كياسي كياسي شين ينكي حكونشي kiyasi ya tabbatar mana duk wanda alwalarsa yayi hutu alwalarsa ta warware idan ku alwala ta warware to sallah ta baci to tunda sallah ta baci idan aka dawo ba za a gina ba sai dai a sake ta daga farko wannan shine fahimta mafi inganci ka duba littafin al-mughni mujallad na farko shafi 421 da fatawal lajna a mujallad na biyar shafi na 438 al-majmu'atu thaniya ما لمينا تيوى هذا الحديث ضعفه بعض أهل الحديث ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها دزارا كايهوتو كنا تكين صلى صلى تاباتي واند يهوتو ينا صلى صلى تاباتي wanda fitsari ya zubo masa yana sallah sallah ta baci wanda maziyi ya fito mara yana sallah sallah ta baci wa ala shakhs ba'da i'adati alwudu an yasta'nifa as-salati min awwaliha idan ka saki alwala to wannan sallah za a dauko ta ne daga farko wannan shine abinda hadisin Ali ibn Talqin radiyallahu anhu ya mana ishara gare shi idza fasa ahadukum fi as-salati falyansari فليتوضأ وليعيد الصلاة wannan hadisi akwai malamai da yawa da suka inganta shi kamar yadda muka ce saboda haka aiki da shi yafi kamata akan aiki da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya inganta shi idan ka duba fatawa ta bin Baz rahimahullahu ta'ala mujallad na 10 shafin 159 yana cewa manin taqaba wudu'uhu fi salati wanda alwalarsa ta warware yana sallah birihin ta dalilin hutu aw ru'afun ko ko yayi habu habu kasirun aw ghayruhuma ko ko ya zamanto habon mai yawa ko kuma wani dalili saboda shi bin Baz yana daga cikin malamai da suke ganin habo yana bata alwala habo yana bata alwala ina ga mun gabatar da bayani akan wannan matsala a baya cewa mafi karfin hujja shine cewa haƙo baya bata alwala fa inna salatahu tubtilu fi asahhi qawli al-ulama saboda wannan hadisi na Ali ibn Talqin idza fasa ahadukum fi salati falyansarif falyatawadda waliyu'id as-salata amma al-hadisu alladhi fihi al-bina hadisin da aka ce in ya dawo ya dora akan abin da yayi da wato hadisin Aisha fa huwa hadisun da'ifun bin Baz yace hadisin yana da rauni كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ واتو كما عند ابن حجر فلا أتكين بلوغ المرأة سبب حديث عائشة منكر انتاش أبايا حديثي نقبا يتي وعن عائشة رضي الله عنها كما أنكر قودك عائشة الله يقارى متى يرد ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض Allah ba zai karbi sallar mai haila ba illa bi khimarin saifa idan ta tana da lullubi. Khimar shine lullubi, karkace dan kwali ko kallabi. Dan kwali mata da suke daura dan kwali ba khimar bane, haka ma kuma kallabin da ake fada shi ma ba khimar bane. Saboda da zaran ka ce dan kwali kana fada ne da Hausa ko kallabi, Bahaushe yana fahimtar kyallan da mata kan daura a kai, dauri yanda Hausawa suke kuwa yana tsayawa ne a kai ko shi ko. Al-khimar lullubi ne ba kallabi bane. Rawahu al-khamsa, malamai biyar suka ruwaito wannan hadisi illa an-Nasa'i, sai dai al-Imam an-Nasa'i shine kadai bai ruwaito shi ba. Wa sahahahu Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah ya inganta hadisi, yana sahihu Ibn Khuzaimah hadisi 775. Babu shakka hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, hadisi ne ingantacce, yana sahihu Sunan Ibn Majah hadisi 534, صحيح الجامع الصغير حديث ندبو بكوي دري بكوي داربعين دبكوي إرواء الجليل حديث ندبو دري هدو دهمسن دهدو. أما حديث ياتبت رقع النبي صلى الله عليه وسلم الله بيكر بن سلر ميهيلا سيفا انتنا دللبي إلا بخماري. كلمة الخمار daga cikin malaman lugha na zamanin farko akwai Ar-Ragibul Usfahani rahimahullahu ta'ala, ya rasu a shekarar hijira ta 502, shekaransa 932 da mutuwa yanzu. Ar-Ragibul Usfahani shekaransa 932 da mutuwa, yana da littafi Al-Farid fi Nau'ihi, shi kadai aka yi shi a tarihin musulunci gaba daya. Da zaran ka ce al-mufradatu fi garib al-Qur'an, an riga an sani malamin da ya rubuta littafin nan guda ne, ba wanda ya kama sa. Littafi ne da ya karbi tsawon zamani, kaga ya ta sama shekara 1000 da mutuwa, amma littafin sa babu zamani wanda ba a yi aiki da shi ba saboda amfanin da yi. Yana shafi na 159, yana fassara kalma ta al-khimar. Yace aslul khamru, kalmata al-khimar asalinta daga al-khamru, abinda ake cewa al-khamru lullubewa, saturu shay'i, rufe wani abu, shine al-khamru. Wa yuqalu lima yasturu bihi khimar, abinda mutum ya rufe kansa da shi sai a kira shi khimar, saboda ya lullube kansa da wani abu, shi yasa ake kiran al-khamru giya. Sumiya bihi likaunihi khamiran limakarri al-akali, ana kiran giya al-khamru saboda giya tana lullube mahallin hankali madan adam. Don haka idan aka ce al-khimar, kaga ana nufin lullubi, abinda aka lullube wani abu da shi ba dan kwali ba. To amma a tarihi sarat fi ta'arufi isman lima tagatta bihi al-mar'a ra'saha, sai ya zamanto kalma ta al-khimar ta shahara. Da zaran an ce al-khimar, ana nufin wani kyalle da mace ke rufe kanta da shi. Jam'unsa ana cewa al-khumuru, wanda Allah da kansa ya faɗa cikin suratu Nur aya ta 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, lalle ne mata su rufe wuyan rigunansu bi khumurihinna, jam'una al-khimar, kaga shine al-khumur, su rufe wuyan rigunansu da lullubi da suka yi. Haka nan Ibn Manzur shi ma yana cikin masada kalmar larabci a tarihi, ya rasu hijira na da shekara 711, shekarunsa 723 da mutuwa yanzu, rahimahullahu ta'ala. Littafin sa Lisanul Arab da Al-Fayruz Abadi, wanda ya rasu a shekarar hijira ta 816, shekarunsa 618 da mutuwa yanzu. Waɗannan littafai duka in ka duba haka za ka ga fassarar al-khimar. Haka nan al-mu'jamul wasit, littafin da wasu malamai suka haɗa kai suka rubuta, a cikinsa ana cewa al-khimar kullu ma satara, duk abin da ya lullube wani abu ana kiransa al-khimar. Amma kalma ta alkhimar sai ta shahara lullubi da mata kan yi sai aka ba ma wannan lullubin suna na alkhimar sai kalma ta alkhimar tarin jayi wannan wato khimarul mar'a wa huwa saubun tagatta bihi ra'saha sutura ne da mace ke rufe kanta da shi wa minhu al-imama don haka a hadisi maza ka rika ganin wasu hadisai ana kiran rawani da suna al-khimar لأن الرجل يغطي بها رأسه سبب متن ينا رفي كنسا رواني ويديرها تحت الحنك يجاو وترونن حرزوا كركشن حبنسا دونك كان غبا ديا للبشي شيسا اكي كرا رواني رسونا الخمار شما اما يو دا غوبي سيزمان تو كلمة الخمار تارين جايا اكان ابند ما تكي رفي كنتا دشيبا ابند نمجي اكي رفي كنسا دشيبا wannan aya ta fassara mana alkhimar don haka bai kamata a ce ma alkhimar dan kwali ba saboda Allah subhanahu wataala yace wal yabribna bi khumurihinna ala jiyubihinna kaga ya nuna cewa mace za ta rufe wuyar riganta da alkhimar dan kwali ko baya rufe wuyar riga ko iyaka a daura shi akai ko kuma kallabi don haka ayan nan tana nuna mana hukuncin rufe wuyar riga ga mace wajibi ne haramun ne a ga wuyar mace a waje haramun ne don Allah subhanahu wataala da kansa ya fada wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wajibi ne mata su rufe wato wuyar rigunansu saman kirjinsu lalle ne mata su rufe da alkhimar wannan aya sai ta zama hujja da malamai suka dauka akan cewa rufe fuskan mace bai zama wajibi ba kenan walau kana saturul wajhi wajiban la sarhad bihi da rufe fuskan wajibi ne da Allah da kansa ya faɗa maimakon Allah ya ce wal yabribna bi khumurihinna ala wujuhihinna sai ya ce ala juyubihinna kaga Allah madaukaki baya mantuwa don haka fa umirat bi darb al khumuri ala al wujuhi da za a umurci mata su rufe fuskokin su sai aka ce su rufe wuyan rigunan su kaga wannan ya nuna maka kai tsaye cewa mace ba ta rufe fuska in tana sallah ka duba littafin ibnu hazmi al muhalla bil athar kitab al salati babi na awqatu salati a mujallal nabi shafi na 248 yana cewa fa amara hunna Allah ta'ala bidarbi bil khimar ala juyubi Allah madaukaki ya umurci mata su rufe wuyan rigunan su da al khimar lullubi wa hadha nassun ala satir al awra wannan nassi ne na alqur'ani da yake tabbatar mana rufe al awra mecece al awra ga mace al unuq was sadri al unuqi was sadri يعني على ستر الاورات والانق والصدر mace ta rufe wuyanta mace ta rufe kirjinta domin da wuyan mace da kirjin mace al'aura ne wa fihi nassun ala ibahati kashf alwajh wannan kuma ayan ta tabbatar mana halal ne mace ta bude fuskanta la yumkin ghairu zalika aslan tunda Allah da kansa yayi magana akan mata su rufe wuyansu kaga kenan wuyanta shine al'auran ba fuskan nata ba da fuskan ta ne al'aura Allah madaukaki ba zai manta ba Allah ba zai ce su rufe wuya ya manta fuska ba Allah ya sa mun gane yana cewa wahiya min al-mar'a idan ana maganan al'aura ita mace al'auran ta jami'u jismiha dukkan jikin mace al'aura ne hashal wajhi wal kaffaini faqat in banda fuskar mace da tafukanta wadannan ba al'aura ba inji ibnu hazmi al-andalusi anan wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimari Allah ba zai karbi sallan mace da take haila ba sai fa in tana da lullubi wannan hadisi ya tabbatar mana cewa Allah bai karban sallar mace mai haila to ana nufin cikin hailan da ta yi sallah la tusalli wala fi haidiha mace ba ta yin sallah lokacin da take haila idan mace tana haila tana barin sallah sai ta gama haila sannan ta ci gaba da sallah in ma ta yi sallah tana haila la tasihhu minha salatu hala haidiha wannan sallah bace inganta ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa Allah baya karban sallar mai haila yana nufin al-mukallafa allati balagat sinnal haidi Allah baya karban sallar baliga wacce ta kai shekaran yin haila wato wannan ya tabbatar maka kai tsaye idan yarinya karama ce bata kai haila ba za ta yi sallah ba dole bane sai ta rufe kanta ba dole bane sai ta rufe kanta amma idan mace ta kai shekarun haila koda bata fara hailan ba yani sinnul haidi to wajibi ne sai ta rufe wuyanta ta lullube jikinta dukkan al'auranta kafin Allah ya karbi sallarta ka duba bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kitabus salati albabur rabi'i min aljumlati saliya fi satr al'aura wal libas fi salati malamin yace fi ma yujzi'u fil libas fi salati me yace isarwa wani irin kaya ne yake isarwa idan za a yi sallah alitafin bidayatul mujtahid yace wattafaqa aljumhuru ala anna al-libas al-mujri'a lil-mar'a fi salati malaman sunna sun yi mafi yawa malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa kayan da yake isarwa mace ta yi sallah da shi abu biyu ne huwa dir'un wa khimar a samu riga a samu lullubi shine a rufe wuya a rufe kai riga da zai zamanto ya rufe al'auran mace har zuwa kasa sannan a samu kuma tayi lullubi ta rufe kanta har zuwa wuyarta wannan akasarin malaman sunna sun ce idan waɗannan abubuwa guda biyu sun samu shikenan saboda hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda annaha sa'alat Rasulullah ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam madha tusalli fihi almar'a wani irin kaya ne ya kamata mace ta yi sallah da shi faqala sai manzon Allah ya ce fil khimari mace ta sa lullubi waddir isabigi da riga mai fadi idza gayyabat zuhura qadamaiha idan wannan riga ya rufe bayan dunduniyanta magana ta kare sai ta yi sallah kaga abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi na Ummu Salama sannan ga hadisin Aisha da muka karanta yanzu la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimari Allah baya karban sallar mace da ta kai yin haila sai fa idan ta yi lullubi wannan hadisi waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar da cewa abubuwan da ake la'akari da su wajen suturar mace game da sallah shine lullubi an rufe kai zuwa wuya a samu riga mai tsawo da fadi wannan shine fatawar Aisha matar Annabi Muhammad Maimuna Ummu Salama waɗannan matan manzon Allah guda uku annahum kanu yuftuna bizalika fatawan da suke yi game da suturar mace a sallah akan abubuwa guda biyu din nan ne wa kullu ha'ula'i yaquluna innaha in sallat makshufa a'adat fil waqti wa ba'dahu sannan duk malaman sunna suna cewa in mace ta yi sallah jikinta a bayyane to wannan sallah za ta sake shahar abada sai dai masabar al-Imam Malik ita ce take cewa innaha tu'idu fil waqti faqat mace za ta sake wannan sallah idan akwai sauran lokaci in lokacin ya wuce shikenan ba za ta sake ba amma sauran malamai gaba daya sun ce matukar mace suturan da ta yi sallah da shi bai dauki waɗannan sifofin ba to wannan sallah ba ta inganta ba Imam Tirmidhi al-Tafsir Sunan Tirmidhi mujallad Nabi Shafi 215 yana cewa hadisin Aisha da muka karanta a littafin Bulughul Maram Allah ya kara mata yarda hadithun hasanun hadisi ne mai kyau wal amalu alayhi inda ahli al-ilmi malamai suna aiki da wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda wato annal mar'a idza adrakat mace in ta balaga shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace mai haila Allah bai karban sallanta wato yana nufin macen da ta balaga fa sallat idan mace baliga ce ta yi sallah wa shay'un min sha'riha makshufun wani sashi na gashin kanta yana bude, idan mace balagaggiya ta yi sallah wani yanki na gashin kanta sumanta yana bayyane, la tajuzu salatuha, sallan ta bai inganta ba. Wanda shi ne abinda akasarin malamai suke ba da fatawa a kai, saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan, la yaqbalu Allah, Allah bai karban sallar mace matukar balagaggiya ce tai sallar nan babu sutura, babu lullubi. Al-Imam Shafi'i yana cewa la tajuzu salatul mar'a wa shay'un min jasadiha makshufun, sallar mace ba ta inganta idan ma aka samu wani yankin jikinta yana bayyane, wani sashin jikinta yana bayyane, to sallar ba ta inganta ba. Al-Imam Shafi'i yana cewa sai dai fa idan wato bayan kafafunta lokacin da take sujuda idan ya kasance makshufan fa salatuha ja'iza, mace ta yi sujuda ya zamanto bayan kafafunta wajen dunduniyanta yana bayyana, wannan bai bata mata sallah. In ka duba kitabul ummi mujallal na farko shafin 77 yana cewa kullul mar'ati awra, duk mace al'aura ce, illa kaffaiha wa wajhuha, sai dai tafukanta guda biyu da kuma fuskanta. Akwai hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda, annaha sa'alat annabiy sallallahu alaihi wasallam, ta tambaye annabi atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin alaiha izaru, mace za ta yi sallah tana da riga, tana da lullubi, sannan kuma tana da kwarjale, skirt, ta daura skirt. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idza kana dir'u sabigan, in dai rigan tana da fadi, yughatti zuhura qadamaiha, ya rufe bayan dunduniyanta, magana ta kare, sallarta ta inganta. Hadisin al-Imam Abu Dawud, duk da cewa malaman hadisi suna cewa wannan hadisin ya tsaya ne kawai kan Ummu Salama, ya'ani waqafuhu ala Ummi Salama, hadisin bai isa ga manzon Allah ba. Don haka tafukan hannaye, akasarin malaman sunna suna cewa ba al'aura bane ga mace, ba wajibi bane ta rufe. Akasarin malamai suna cewa tafukan hannaye ba wajibi bane ga mace ta rufe idan za ta yi sallah. Akasari na'am, matsala ce da aka samu sabani akai, matsala ne da aka samu sabani akai. Akwai malaman da suke cewa hatta tafukan hannayen mace dole ta rufe, amma idan ka auna hujjojin kowane gefe za ka samu, akasarin malamai suna cewa tafukan hannayen mace ba al'aura bane. Kuma wannan ita ce fahimtar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba adamul wujub. In ka duba majmu'u fatawa mujallad na 22 shafin 115 da kitabul insaf litafin al-Imam al-Bardawi mujallad na farko shafin 452, tunda an ce tafukan hannayenta ba al'aura bane, fa idza bada shay'un min zalika fala tabtul salatu bihi, idan mace tana sallah tafukan hannayenta suka bayyana, wannan kuma baya bata mata sallah. Sannan sawayen mace su kuma fa al'aura ne ko ba al'aura bane? Al'aura ne, saboda dole ta rufe su, dole ne ta rufe sawayenta, wanda shine mashabar al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal ala wujubi satrihima, dole mace ta rufe sawayenta, dole ne mace ta rufe sawayenta. Kamar misali hadisin Ummu Salama, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan rigan tana da fadi ta rufe sawayenta. Wasu malamai ke cewa to idan rigan ba ta da fadi sai ta nemo socks. Albani yace nan ma dai ba a tsira ba, saboda socks yana nuna girman jikin, yana nuna girman jikin mace, nuna girman jikin mace, koko suran kafafunta. Namiji zai iya ganewa wannan mata tana da manyan kafafu in ta sa socks, ko zai iya ganewa wannan mata tana da kananan kafafu. Kaga socks kenan bai kubutar da mace daga abin da ake gudu namiji ya gani ba, saboda wani namijin yana gane kyan mace ne ta yanayin kafanta. Idan mace tana da kananan kafafu sai ya sha'awata, idan mace tana da manyan kafafu ce kai wannan ba kauye ce. Wa ammal qadaman fal jumhur min al malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila ala wujubi satrihima, dole ne mace ta rufe kafafunta. Da me za ta rufe? Ko dai rigan zamanto yana da tsawo ko mayafin da ta yafa, ya rufe wannan kafafun. Wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah. Fadu fatawa wallahi na mujallal na 6 shafin 178. Duk da cewa akwai malaman da ke ganin da babu gara ba kyau ko ku babu dadi shine dai nemakon ta yi sallan kafafun nata ba a rufe ba, sallar bata inganta ba, tana iya sa socks sallar ta inganta, amma akwai laifin kuma an ga suran kafafunta. Bin Baz a littafin Fatawarsa mujallal na 10 shafin 410 yana cewa ammal mar'a fa kulluha auratun fi salati, ita mace baki dayanta al'aura ne a sallah, illa wajhuha sai dai fuskanta. Wakhtalafal ulama fil kaffaini, malaman sunna sun yi sabanin fahimta game da tafukan hannuwa na mace. Shin tafukan hannuwa na mace al'aura ne ko kuwa a'a? Fa aujaba ba'dhum satrahuma, wasu malamai sun wajabta mace ta rufe hannuwanta in za ta yi sallah. Wa rakhasa ba'dhum fi zuhurihima, wasu kuma sun nuna babu laifi don tafukan hannuwanta sun bayyana. Sai ya ce wal amru fihima wasi'un insha Allah, kowane mutum ya dauka ba laifi, sai dai satruhuma afdalu, mace ta rufe hannuwanta din shi yafi khurujan min khilafil ulama fi dalika. Tunda an ce wasu na ganin ba laifi, wasu na ganin da laifi, to ta rufe din yafi. Amma kuma dan bata rufe ba ya bata sallata. Game da kafafunta fa, fal wajibu satruhuma fi salati inda jumhuri ahli ilmi, akasarin malamai sun ce wajibi ne mace ta rufe kafafunta. Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Thawri, Al-Imam Muzi suke cewa dan mace kafafunta sun bayyana ba laifi bane, kamar yadda muka ce Sheikhul Islam shi ma ya ce ba laifi bane idan mace ta yi kokarin rufewa din. Saboda idan mace ta rufe sawayenta wani lokaci in tana sallah, in ta yi sujuda, kafafun za a rika ganin bayan kafafun nata. Sheikhul Islam ya ce wannan ba laifi bane, kamar yadda Ibn al-Usaymin ya karfafa wannan fahimta ta Sheikhul Islam a littafin sa Sharhul Mumti', yana kitabu salati, yana cewa walaysa hunaka dalilun wabihun ala hadhihi al-mas'ala, babu wani dalili wanda ya yanke gardama a tsakanin sabanin malamai da aka samu dangane da bayyanan sawayen mace idan tana sallah. Babu hukunci da aka samu mai yanke gardama, babu hadisi. Walihaza zahaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ila anna al-hurra auratun illa ma yabdu minha fi baytiha wa huwa al-wajh wal-kaffan wal-qadaman. Don haka Sheikhul Islam yake cewa da fuska da tafukan hannuwa da sawayen mace dan sun bayyana a sallah ba laifi bane. Ibn al-Usaymin yana koyon bayan haka, in ka duba littafin al-Mughni a mujallal na farko shafi na 349 da kitabul majmu' mujallal na 3 shafi na 171 da bada'i'us sana'i' a mujallal na 5 shafi na 121 da fatawa lajina mujallal na 6 shafi na 178 zaka ga haka. To akwai matsala guda wanda ta shafi suturan mace a sallah, domin Ibn Hajar wannan hadisin kada ya kawo, sai ya ci gaba da bayani alhali suturan mace yana bukatan hadisai masu yawa. Idan ya ce zai tattaro hadisan da suka yi magana akan suturan mace a sallah, to littafin Bulughul Marami zai yi girma. Sai ya dauko muhimmin hadisi ya saka kawai, sai ya kyale ka binciki sauran. Mas'ala muhimmiya, baya ga cewar wajibi ne mace ta rufe al'auranta, sannan kuma kayan da za ta yi sallan da su wajibi ne su zama suna da kauri, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa a littafin al-Majmu' yana mujallal na 3 shafin 177. Yajibu satru bima yahulu baina an-nazir wa launil bashara, wajibi ne mace ta rufe jikinta. Suturan da za ta rufe jikinta da shi sutura ce da za ta hana wato wani ya kalli launin fatan jikinta, domin idan mace ta sa wani kyalle a jikinta, to wannan kyallen yana hana a gane wannan mata fara ce ko baka ce. Kaga ta rufe ba a iya gane launin. Fala yakfi sawmun raqiqun yushahad min wara'i sawadil bashara aw bayadha, don haka ka'ida ne wato suturan da mace za ta sa din ya zamanto ya rufe ba a iya gane launin jikinta, fari ne ko kuwa baki ne. sannan baya ga wannan wala fi aidan al-galidul muhalhalun nasji alladhi yuzhiru al-awrata min khalali wannan suturan da zai sallah da shi dole ne sai ya zamanto yana da kauri ba rasha-rasha wanda za a iya ganin jikin nata ba falau satara launa da a ce kayan jikinta zai rufe launin wa wasafa hajimal bashara amma sai ya siffanta girman jikin nata kenan mace da za ta yi sallah da riga amma matsatsen riga rigan yana da kauri amma kuma saboda matse ta da yayi zaka iya ganin girman kwabrinta wal aliya ko kaurin duwawunta wa nahwihima da makamancin haka kaga ya ba da suran jikinta kenan to da za ta yi haka babu shakka malamai suna cewa sallar tana inganta an rufe al'aura amma kuma tana nan tare da tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan ba an gudu ba tsira ba hakana al-imamu safarini al-hambali al-littafin sa sharhu manzumat al-adab mujallal nabi shafin 165 yana cewa wa kuriha lahuma ba mace kadai ba har namiji makaruhi ne me yasa ake cewa makaruhi bai kai haddi na haramun ba saboda bai bata sallan ba abinda ake nema a sallah sharadin sallah shine rufe al-aura an rufe al-aura to amma kuma wata illar da ake gudunta har yanzu ba a tsira game da ita ba to wannan illa ba ta hana sallan a karba shi yasa ake cewa makaruhi ne ya'ani az-zakar wal unsa namiji da mace haramun ne gare su sutura amma a sallah makaruhi ne yana cewa lubsu ma yasiful bashara saka kayan da zai iya siffanta jikin mutum yace walaha ya'ani wa kuriha lil mar'a lubsu ma yasiful hajma makaruhi ne ga mace ta saka suturan da zai siffanta kaurin jikinta kama qala fil ikna kaga yake wa yukrahu lin nisa'i ma yasiful lina wal khushuna wal hajma babu kyau mace ta sa kayan da zai siffanta laushin jikinta ko taurin jikinta ko kaurin jikinta domin idan mace ta saka kayan da ya matse ta babu shakka idan tana tafiya za a iya ganewa wannan mace jikinta na da laushi ko kuwa yana da tauri ko kuwa yaya girman jikin nata yake to duk kayan da zai siffanta abu uku din nan babu shakka ba kyau mace ta yi sallah da shi wastaujaba zalika fil gayati tahrimu lubsi ma yasiful bashara mufradan akwai malaman ma da suke ganin haramun ne gaba ɗaya mace ta yi sallah da irin wannan kaya ba ma waɗannan littafai ba domin kamar littafin al-imamu safarini al-hambali mazhaba ce ta al-imamu ahmad hatta mazhabar al-imamu malik kamar misali littafin al-imamu dusuki al-maliki hashiyatuhu hashiyatul imamu dusuki mujallal na farko shafin 218 mazhabar malikiya ne yace wa kuriha libasun muhaddidun makaruhi ne a saka kaya mai nuna haddin suran jiki wanda yake iya nuna iyakan suran jiki ga inda duwawunsa ya fara ga inda ya kare ga inda cinyarsa ta fara ga inda ta kare ga inda kwabrinsa ya fara ga inda ya kare shine muhaddid suturar da za ta nuna iyakan suran jikinka yace kuriha lubsu libasi muhaddid lil aura walau bi ghairi salati ba wai sai da ai sallah ba inji wannan malami ba kyau musulmi ya rika sa irin waɗannan kaya mutum ya sa kayan da zai rika nuna jikinsa namiji ko mace babu kyau to amma da ke muna wani zamani mai ban tsoro Allah ya kare mu daga sharrinsa abin takeici a yau mata ba su da abin kwalliya irin waɗannan kaya mace ba ta da kayan da za ta saka sai kayan da ke matse ta namiji ma yana sha'awar kayan da ke matse jikinsa yace wa innama qaddarna lubsa li'anna al-ahkama innama tata'allaqu bil af'al lirikatihi ay wa innama haddadaha bi zatihi li ajli rikatihi ay wal fardu annahu la tabdu minhu al-awratu aslan abinda aka wajabta ga mutun shine suturarsa kada ta nuna al-awrasa aw tabdu minhu ma at-ta'ammul ko kuwa suturan da yasa za a iya gane al'auransa idan an lura da kyau idan an lura da kyau za a iya ganin al'auran to wannan kayan bai kamata ka saba kaga kayan da komai luran mutum ba zai ga al'auranka ba, wannan shine kayan da musulmi ya kamata ya sa, da kayan da za a ga al'auranka, da kayan da in an zurfafa la'akari ana lura da jikinka za a ga al'aura, waɗannan kaya ba su dace da musulmi ba. Yana cewa ka hizamin, kamar misali mutum ya saka belt ai ala saubin gairi raqiqin, kayan da ya zamanto bayi da wato bayi da kauri, fa saubul mazkur muhaddil lil aura bisabab al hizam, kayan da ya zama bashi da kauri idan aka sa bel a saman shi to zai fito da al'aura. Wa amma al-hizamu ala al-qutfan, sai ce amma kamar a saka bel akan shimi na mutanen Maghrib, akwai shimi na mutanen Morocco wanda ake cewa pajamas, kamar kaya irin na bacci wanda yake dogon riga ne, akwai kayan mata waɗanda tsarin su kenan, zaka ga dogon riga ne har zuwa ƙasa, to amma yana da madauri a tsakiya, ba belt bane na fata. Idan an dinka kayan akwai madauri a tsakiya wanda mutum zai dame kamar kayan bacci. Sai ya ce kamar wannan tunda yana da fadi, fala tahdid fihi lil aura, kunul hizamu ala al qutuban makruhan, anan idan aka sa belt zai iya fito da duwawun mutum, to wannan kayan ayi sallah da shi a hakan bakin. Wa mahallu karahatil ihtizam ala sawbi ma lam yakun zalika adat qaumi, yace anan idan ba al'adar mutane bane wannan kayan, aw fa'ala zalika li shughulin, koko mutun ya aikata haka saboda yanayin aikin sa, kamar misali jami'an tsaro, dan sanda, soja, dan agaji sukan sa kaya su sa bel su daure marasu, yana cewa li shughulin, anan tunda aiki yasa mutun yayi wannan. Soja yana sa irin wannan kaya saboda idan an tafi yaki zai samu sauki ta wajen gudu da tsalle da mirginawa da sauransu, kaga akwai hikima ta tsara irin wannan sutura. Haka yan agaji, haka yan sanda, li shughulin, yana cewa anan wa illa fala karaha, babu karhanci, walau fi salati, koda a sallah ne, amma mafi dacewa shine lokacin da jami'in tsaro zai yi sallah ya cire dan maran da yayi, ya cire wannan dan maran da yayi, yayi sallah ya zamanto sutura rigarsa tana rufe mai duwawu, saboda ita shi kansa duwawunsa yana daga cikin al'aura. Al'aura ne mukhaffafa, al'aura ce mukhaffafa ba al-mugallaza ba, tunda al'aura ce al-mukhaffafa, ya kamata in za ka yi sallah ka cire zanzaro da kai. Ya ce wa huwa kadhalika fala karaha fi salatihi muhtaziman, wa mahallu karahati lubsil muhaddid lil'aura ma lam yalbas fawqa zalika al-muhaddid shay'an kaqaba'il, kamar misali in dai mutun zai saka riga a sama dan yayi damara ya saka bel riga na sama, wannan babu laifi, fala karaha, yace babu karhanci akai kasarawi, kamar misali mutun ya saka wando, wa kada alimta anna karahata lubsihi idza lam yalbas fawqahu sawban, cewa mutun ya saka wando yayi sallah da shi kadai, inda malaman ke cewa akwai laifi shine idan babu riga a saman wandon, ta inda zaka gane kuskuren mutanen da suke yin sallah da wando da shirt, da zaran kayi ruku'i ko sujuda ya zama bayan ka ya bude, domin ita al'aura daga cibiya ne zuwa gwiwa har zuwa bayan ka, babu shakka madaurin wando yana ƙasa da zanen cibiya, don haka idan wandon ka ya bude sallar ta baci, wannan ka'ida ne. Wannan dalili yasa kaga jama'a da yawa suna kyamatar mutumin da yake sanye da shirt yayi limaji, domin akwai rashin aiki da maganar Allah subhanahu wataala, abinda Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta 31, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya ku yan adam ku riki adonku duk sa'ilin da za ku yi sallah. Az-zina mahalluha wa huwa sawb, me ake nufi da ado? Shine sutura, suturan da zaka sa shine ado. Me ake nufi da inda kulli masjidin? Inda kulli salati, yani ilbasu ma yuwari auratakum inda kulli salati, wanda shine fasara, ku saka abinda zai rufe muku al'aura idan za ku yi sallah, abinda Allah ya faɗa da kansa a cikin suratul a'raf القرآن إن كدوب لتافن الإمام السبكي دا أكي كرا الدين الخالص مجلد نبي شافي نتريد دا دا لتافن التمهيد نا ابن عبد البر مجلد نشيد شافي نتريد أكو دا سبعين دا ترى وانا ذاك غني دون هكا أبين دا آية تتبتر منا أبين دا سنة رمضاء الله ينونا منا سطورة صلى يا كما تتزمن تومي فائي وتشكود واسا باعة تنانين الأورى ماذا تفتو كود واسا amma kaga idan mutun yayi sallah da wando ya tsuke ko ko ya cire shed ba mamaki shed din nasa bai da tsau yayi ruku'i riga ta fito to ba kowa ya san kana da ciki ba dan ba kowa ke saka wannan ba singlet in kana da singlet a ciki ko da kai ruku'i ya fito babu laifi amma anan ya nuna al'auranka domin abu biyu ne ka rufe al'aura sallah ta inganta amma an ga girman duwawunka nan ma kuma ai kai maka ruhi saboda ba a son a ga suran al'aura na dan adam al'auran nan al-mughallaza ko ko al-mukhaffafa al-mughallaza ita ce al'auranka zahiri wato a gabanka a ganshi a fili idan aka ce al-mukhaffafa shine abin da ya shahi duwawunka an ga suran sa ko an ga makwancin al'auranka lokacin da kai sujuda ga alamar mare nan ka a fili kaga wannan ya gwada cewar baka yi aiki da maganar Allah ba baka yi aiki da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bisa ga wannan dalili inda hali ya kamata a ce in mutun zai yi sallah lokacin ya kamata ya sa suturan da yafi dacewa wato Abdullah ibn Umar dan sa Nafi'u yayi sallah yake ce masa ashe ban baka kaya wanda yafi wannan ba yake cewa ka bani yace to me ya hana ka sa idan akwai lokacin da ya kamata dan adam yayi ado ai bai wuce lokacin da zai je gaban Allah subhanahu wataala ba Allah ya sa mu gane kuma alqabi iyab yana cewa babu ma sabani a tsakanin malaman sunna akan haka in ka duba fathul bari mujallal na farko shafin 176 kitabul majmu mujallal na uku shafin 181 wato asali as-sunna kaya biyu ne kawai a sunna kaya biyu ne kawai ake son mutum yayi sallah da mace ta yi sallah da su muna magana ne akan suturan mace ba mu zo kan magana suturan maza ba lalle bayani kan shafi haka abubuwa guda biyu ne abubuwa guda biyu ta rufe kanta sannan ta saka riga da ya rufe kasanta wannan guda biyu wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna to yafi a ce mace ta yi sallah da sutura daya ya za a yi mace ta yi sallah da sutura daya akwai riga wato irin na mutanen Morocco don rigunan mutanen Morocco su ne waɗanda ke da wannan rigar da take da hula tana da zip riga ce mai hula tana da zip mace sai ta sa wannan riga tana da dogayen hannuwa kuma tana da tsawo ta sa zip ta ja har zuwa wuyanta shikenan ta yi sallah matukar rigar na da faɗi sallah ta inganta ta sa ka riga ɗaya tak babu pant a jikinta babu skirt babu laifi amma ta yi amfani da sutura biyu shi yafi dacewa kuma inda zai zama sutura uku shi yafi dacewa wato a zamanto ta sa alkhimar an samu riga an samu kuma al'izar koko an samu arrida shi ne ma yafi in ka duba nail al-awtar a mujallal nabi shafin 78 zuwa شافي نتمانين ده هدو الإمام الشافي لتافن سكتاب الأم ينكوا وإن صلى في قميص فيه خرق على شيء من الأورات إذا متن يسلى دا وندو وندن يا هوجي هوجن كما دي دي إند الأوران سيكي الأوران نمجي سكا دا جيبياني زوا غيوا إذا وندن يا هوجي هوجن دا أكسام wato a jikin al'aura ne tsakanin cibiyansa zuwa gwiwa wa in qalla ko mi kankantan huji a wandon lam tujzihi salatu wannan sallar bata ingata ba da mutun zai yi sallah da wando ya zamanto a jikin wandonsa domin al'auran namiji yana ga wando ne tsakanin cibiyansa da gwiwa akwai inda wandon ya yage wannan sallah bace inganta ba wa in sallah fi qamisin yashfu anhu idan mutun yayi sallah da riga wanda ke nuna jikinsa kamar mace kenan ta yi sallah da riga rasha-rasha, ana iya hangen jikinta ga nononta ga yanda cikinta yake ga komi a fili. Lam tujzihi salatu al-imam Shafi'i yace sallah bata inganta ba. Wa in salla fi qamisin fihi kharqun ala ghayri al-awra, amma idan mutum ya sallah da riga, rigan tana da huji ta yage, inda ta yage din ba al-awra bane, laysa biwasi'in turaminhu al-awra, sannan yagewan bai isa yanda za a iya hangen al-awran sa daga nesa ba. Ajza'atu salatu, wannan sallah ta inganta. Kamar misali, wando ne ya yage, amma inda ya yage kasan kwabrinsa ne, kaga wannan ba laifi bane, amma idan inda ya yage daga saman kwabrinsa ne, fa wajen daga saman gwiwa, sallah bata inganta ba. Wa in kanatil awratu turaminhu lam tujzihi salatu fihi, idan wandon ya yage daga kasan gwiwa, amma idan yayi sujuda ana hangen cikin wandon sa har a hangi ainihin gwiwansa, al-imam Shafi'i yace sallah bata inganta ba. So kaga kenan rufe al-aura ka'ida ne a sallah, shi yasa Ibn Hajar yayi babi na sharadin sallah, sharadi ne ka rufe al-aura kafin sallar ta inganta. Sai yace wal mar'atu fi zalika ashaddu halan min ar-rajuli, mace halinta yafi tsanani akan namiji, saboda al-auran namiji baya da yawa, amma al-auran mace gaba dayanta jikinta ne, shi kuwa namiji daga cibiyarsa ne zuwa gwiwa. Idza sallat fi dir'in wa khimarin, idan mace tayi sallah tana sanye da riga, tana sanye da lullubi, yasifuha dir'u, amma rigan ya zama tora sharasha ana hangen jikinta, yace wannan sallar bata inganta ba. Wa ahabbu ilayya alla tusalliya illa fi jilbabi, ni abinda naga yafi dacewa mace ta nemi mayafi fauka zalika, bayan ta saka tayi lullubi ta samo mayafi mai fadi, wato jafihi anha, mayafin nan idan za ta yi sujuda ya zamanto kar ta tattare jikinta, ta rika bude jikinta, saboda kar ma a ga suran jikinta, domin da zaran an ga suran jikinta sallan na baki. Kaga kenan anan ba daidai bane mace ta yi sallah da kayan da yake nuna jikinta. Fa inna hala kazalifi bizalika kasiyatun ariya, mace ta yi sallah kaya na nuna launin jikinta. Akasarin malamai sun ce sallan ta inganta, amma kuma tana tare da tsinuwar Allah. Idan kayan na da kauri, kayan na da kauri ba a ganin fatan jikinta, amma ana ganin suran jikinta, tana tare da la'anar Allah, saboda hadisin al-Imam Malik da yake littafin Muwatta da kuma sahihu Muslim, hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukhti, karshen zamani za a samu mata gasu sun sa kaya amma tsirara. Manzo Allah yana cewa il'anuhunna fa innahunna mal'unatun, ku tsine musu domin kuwa tsinannu ne, ko da aka ce a tsine musu ba ibada bace tsine wa matan, ba ibada bace, ba ma mustahabi bane, wa laysa lita'abbud, ba ma bautan Allah bane. Wato wannan izini ne annabi yayi, idan hakan zai zama wa'azi ga ita mace ta bari, idan ba za ta bari ba ba amfani, saboda tsinuwa abu ne wanda shari'a ta hana. Don haka an halatta ne idan hanyar tsawatarwa ga macen kenan kadai, an mata wa'azi ba ta ji ba, amma ana ganin idan da za a ce wance Allah ya tsine miki, za ta gyara, sai ka ce to ke dai tsinanniya ce, saboda anan tsinuwar ana tunanin za ta haifar da maslaha. Amma idan misali kana tsine musu ba zai sa su gyara ba, sai dai kai ta tsinuwarka, sai a waye gari ka zama kai ne mai yawan tsinuwan, amma kuma bai dame su ba. Ibn Abdul Barri al-Littafin at-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, mujallal na 13 shafin 204, yana cewa hakanan al-Imam Suyuti ya kawo shi a Tanwirul Hawalik sharhi na Muwatta na al-Imam Malik, mujallal na 3 shafin 303, yana cewa ko da annabi ya ce kasiyatun ariyatun, mata da suka sa sutura amma ga su tsirara, fa innahu arada allawati yalbasna min athiyabi shay alkhafif alladhi yasifu wala yasturu. Ibn Abdul Barri yace annabi yana nufin matan da suke sa kaya mara kauri mai siffanta jikin mace, baya suturta ita mace din. Manzon Allah yace za su zo a karshen al'umma ta, kaga dai ana wa'azi ba dare ba rana, amma abin yana ta aukuwa hatta gidan malamai ko hatta ƴaƴan mu ga sunan suna yawo da irin wannan kaya, mace ta sa kaya ya matse jikinta, saboda manzo Allah ya ce a ƙarshen al'ummata ƙarshen duniya ne, ba yanda za ka yi ka hana wannan aukuwa, sai dai ka yi wa'azi. Fa inna zikratan fa'un mu'minin, wa'azi yana amfanar da masu imani. ƴaƴan musulmai yanzu ba su da adon da ya wuce su sa kayan da ya dame jikinsu, ba su ma jin kunya. Mace za ta saka wando ta dame jikinta sai ta kawo wannan lullubin al-khimar ta sa daidai wuya ya rufe. To me amfanin khimar? An rufe sama kasa na bude, ya zama shirme. Musiba ce ta shigo ga al'umma saboda gurbatan tarbiyya. Rayuwar kafirai ake sha'awa da mawaka, yanda turawan yammacin duniya suke tafi da rayuwarsu shikenan, ƴaƴan musulmai suna ta auren wannan al'ada, suna shigowa da shi cikin su, kuma suna ganin ba abin kunya bane. Gashi manzon Allah ya la'ance su yace fa innahunna mal'unat, kuma baka tsine musu ba waɗanda ke da irin wannan sifati na nuni, wato Allah ya riga ya tsine musu albarka. Kai mahaifi kana kallon ƴarka tana irin wannan dinki kuma baka hana ba, ka yadda a samu tsinan ne a gidanka, Allah ya kare, Allah ya sa mu gane. Ibn Abdul Barri yana cewa ariyatun fil haqiqa, ko da dai sun sa kaya amma a haqiqani tsirara suke, ma'ilatun anil haqqi mumilatun li ghairihinna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulunal janna, ba za su shiga aljanna ba, ba ma za su ji kamshin aljanna ba. Ibn Abdul Barri yana cewa to wannan kuma ya ta'allaka da mashi'atullah, saboda shi Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, shirka ce kadai Allah bai gafarta ma bawa, amma duk wani zunubi Allah yana iya gafarta ma bawa. Amma hukuncin mace da ta mutu tana sa irin wannan kaya shine ba ta ba aljanna, babu ma kamshin aljanna gare ta, Allah ya kare. Al-Imam Safari ne a littafin Jizaul Albab sharh manzumatul adab yana cewa wa in kana libasu khafifan yubdi li riqatihi, idan kaya ya zamanto mara kauri yana nuna jiki saboda rasharashansa, wa adami satrihi auratan lilabisihi, baya rufe al'auran wanda ya saka shi, zakarin aw unsa, namiji ko mace, fa dhalika al-libasu mahzur, wannan kaya abin gudu ne, mamnu'un, an haramta shi, muharramun ala labisihi, haramun ne ga musulmi ya sa irin wannan kaya da zai nuna jikinsa kuma ya nuna ainihin kaurin jikinsa, li adami satrihi lil awrati al ma'muri bi satriha shar'an bi ghairi taraddudin ay bila shakkin wala khilafin, babu sabani a tsakanin malaman sunna a tsawon tarihin musulunci. Haramun ne musulmi namiji ko mace ya saka kayan da zai nuna al'auransa, ya saka kayan da zai iya nuna suran jikinsa. Idan ana magana sallah shine sai a ce yukrahu lil salatu fi zalika, makaruhi ne sallah ga haka, domin ita sallah abu ɗaya ake neman rufe al'aura. Yaya kuma ka rufe al'auran? Wannan kuma ya rage gare ka, idan an ga al'auran an ga suran jikinka Allah ya la'ance ka, amma dai ita sallan abinda ake nema gare ta a rufe al'aura. Ibn Qudama yana cewa wani sharadi game da sallah na mace a littafin Al-Mughni a mujallal na farko shafin 603, yukrahu an tantaqibal mar'atu wa hiya tusalli, makaruhi ne mace ta rufe fuskanta alhali tana sallah, an-niqab, ba kyau mace ta sa niqabi tana sallah, babu kyau mace ta sa niqabi tana sallah. Mun yi magana akan cewa akasarin malaman sunna sun ce abubuwa guda uku ba laifi bane ga mace barin fuskanta a bayyana in za ta yi sallah, tafukan hannuwanta su bayyana in za ta yi sallah, amma wajibi ne ta rufe kafafunta, sai dai idan ta yi sujuda sai kafafun suka bayyana, to wannan kuma Allah bai kamata da laifi idan ta yi iya kokarin sallah da suturan da ya rufe kafafun idan tana tsaye. Abinda ake la'akari da shi, in ta tsaya suturan ta rufe kafafunta, amma in ta yi sujuda in kafafun sun bayyana, wannan Sheikhul Islam yana cewa ba laifi bane, li'annahu yukhillu bi mubasharatil musalli bi jabhatiha wa anfiha, ba a son mace ta sani kabi saboda yana hana goshinta wajen sujuda ya taba kasa, yana daidai da namiji idan zai yi sallah ya rufe bakinsa, nan ma babu kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, kuma malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki akan yanda Ibn Abdul Barr yake faɗa. Wa kad ajma'u ala anna 'ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fi salati wal ihram. Malaman sunna sun yi ittifaki cewa wajibi ne mace ta bayyana fuskanta in za ta yi sallah, wajibi ne mace ta bayyana fuskanta idan ta shiga harami na aikin haji ko umra, sai dai idan za a samu cuɗanya da maza. Wala yajuzu salatul mar'a. Sannan kuma akwai matan da suke yin sallah da wando, to wannan su ma bai dace ba, bai dace mace ta sa wando ta yi sallah ba. Don bayanin da muka gabatar, wando yana nuna al'auran mace, duk da cewa ta rufe al'auran, amma kuma yana nuna suran jikinta, girman jikinta. Don haka in ka duba littafin al-Imam Shawkani, Nailul Awtar, al-Imam Shawkani yayi babi musamman a Nailul Awtar, yace babu nahayil mar'ati an talbasa ma yahki badanaha aw tashabbaha bir rijali. Babi da ke magana akan cewa an hana mace ta saka kayan da zai iya suranta jikinta, ko kuma kayan da zai zama tana kwaikwayon maza ta sa su. Inji al-Imam Shawkani. Sai kawo hadisi na 288, hadisin Usama bin Zaidin, yana cewa kasani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kubutiyya, manzon Allah ya bani kyautar wato wata riga, farar riga ɗinkin Misra, ana kiranta kubutiyya, wanda hakimin Misra ya aiko wa annabi kyauta lokacin da manzon Allah ya aika mai saƙo yana kiransa zuwa ga addinin musulunci. Saboda haka sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan kaya, lokacin da aka kawo manzon Allah sai ya ɗauki ɗaya daga cikin kayan sai ya ba ma Usama bin Zaidin. Usama bin Zaidin a hannun annabi ya girma, a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma a gidan manzon Allah. So sai manzon Allah ya bashi kyautan wannan sutura. To al'adar mutanen Misra wannan lokaci, wannan kaya da ake kira kubutiyya, wato kaya ne mara kauri, rasha-rasha ake yinsa, kamar yana kama da gyale na mata, kaga gyale baya suturta al'auran mace. Nan da yawa akwai matan da suke yafa gyale su yi sallah. Subhanallah, Allah ya sa mu gane. Lokacin da annabi ya bashi kyautan wannan kaya, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ya saka kayan ba, sai ya ce masa malaka la talbasul qubutiyya, me ya hana ka saka wannan riga ɗinkin Misra? Fakultu, sai na ce ya rasulullahi kasautuha imra'ati, saboda na ganshi kaya ne kamar wanda ya kama da mata suka fi dacewa, sai na ba wa mata na kyauta. Sai manzon Allah ya ce murha an taj'ala tahtaha gilala, ka ce wa matanka ta saka gilala a ƙarƙashin wannan kayan. Ta saka gilala, me ake cewa gilala? Shi ne mace ta saka shimi, da Hausa shi ne gilala. Mace ta saka shimi shi ne kayan ciki wanda mata ke sawa kafin su sa riga ko zani, saboda ko da zanin zai kunce mata akwai shimi a jikinta. Saboda haka daɗin kariya ne ga mace, yana da asali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce mu Usama, ka gaya wa matarka ta sa shimi a ciki, fa inni akhafu an tasifa hajma idamiha, saboda kayan ina tsoron idan matanka ta sa kayan zai rika suranta kaurin jikinta, saboda kayan bashi da kauri. Wannan hadisin yana al-Musnadul Imam Ahmad, kuma Albani ya ce hadisin yana da kyau. In ka duba Jilbabul Mar'atil Muslima, shafi na 131, kaga ya nuna cewa duk kayan da zai suranta jikin mace ko ya kasance yana da matsatsi, to haddidul aura, bai kamata mace ta sa ba, ko ko ya kasance yana kama da kayan maza kamar wando, bai kamata mace ta sa ba. Wanda Ibnul Usaymin yana cewa kai koda a ce wandon yana da fadi, koda wandon yana da fadi, bai kamata mace ta sa ta yi sallah ba. Li'anna tamyiza rijlin an rijlin yakunu bihi shay'un min adami satri, komai fadin wando ana iya gane ga kafar dama ga ta hagu, kaga dai an bambanta sawayenta ko. Thumma innahu yukhsha an yakuna dhalika min tashabbuhin nisa'i bir rijal, sannan kuma waye aka sani yana sa wando maza ne kaga kenan tana da laifin ta saka kayan maza wanda nan ma akwai tsinuwar Allah li'an al-bantal min albisati ar-rijal wanduna suturan maza ne na'am a yanzu akwai wanduna suturan mata kuma mazan ma sun sani idan irin wannan wando ne da aka sani mace ke sawa kadai sannan kuma ba shi kadai za ta yi sallar da shi ba babu laifi amma wando da aka sani maza ke sawa mace ta sa irin sa babu shakka baya ga cewa ba kyau ta yi sallah da wannan wando sannan kuma ta sa kayan maza wanda akwai tsinuwar Allah akan mai yinsa yana cikin fatawa wa rasail ibn usaymin a mujallal na 12 shafi 286 Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك